daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 24-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su kama mu kai tsaya tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsa Muhammad Maina muka sake shigowa domin gabatar da shirin kamar yadda muka sanar yau zamu so mu ji ra'ayoyinku ne kan har-haren da aka kai a jihar Plateau da suka janyo asarar rayuka da dama a ƙarshen mako kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2022-2566-55 kafin nan ga halin da duniya ta wuni
To jama'a assalamu alaikum. Kafar yada labaran kasar Habasha da ake kira Fana Broadcasting Corporation da Turanci ta ce Amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI don su gudanar da bincike akan wani mummunan harin bom da aka kai a birnin Addis Ababa ranar Asabar din nan da ta gabata. A ƙarƙashin sakataren ma'aikatar harkokin cinikayyar Amurka Gilbert Kaplan yayi wannan bayanin ne yau Litinin bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen Habasha. An kashe mutane biyu yayin da wasu 150 suka jikkata a harin gurneti da aka kai bayan da sabon prime minister mai neman kawo canji Ahmed Abe ya kammala wani jawabi gaban dubban magoya bayansa. Yanzu haka an kama mutane 30 da ke da alaka da harin wanda Abe ya bayyana a matsayin shiryayyen hari ne. Kasar Italiya ta kafe akan matakin ta na kin ceto yanci rani da suke makale a gabar tekunta tana mai fadawa kungiyoyin bada agajin kasashen turai cewa su daina aikin ceto bakin su bar su dogarawan tekun Libya su kwashe su ya kamata hukumomin Libya su yi aikin su na cetowa da taimakawa da kuma maida bakin kasashen su kamar yadda suka saba yi na tsawon lokaci ba tare da jiragen kungiyoyi masu zaman kansu sun dame su ba ko sun tada wata fitinar ba a cewar ministan harkokin cikin gida na Italiya Matteo Salvini Ya kuma ce an rufe tashoshin jiragen ruwan Italiya kuma za su kasance a rufe ga masu taimakawa masu safarin mutane. Jiya Lahadi, wata kungiyar agaji da ake kira Spanish Proactiva Open Arms ta ce dogarawan tsaron tekun Italiya sun sami sakon gaggawa daga wasu jiragen ruwa guda 6 dauke da kusan mutane 1000 amma kasar Italiya ta fada wa kungiyoyin agaji irin su Proactiva cewa kada su damu ba a bukatar su. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba kasashen su. Ba tare da sa hannun alƙalai ko zaman kotu ba. A wasu rubuce-rubucen da ya kafa a shafukansa na Twitter, Trump ya ce, "Bai kamata mu bar waɗannan mutanen su mamaye ƙasarmu ba." Yana mai nuni da cewa tsarin Amurka baya bin kyawawan manufofin shige da fice da kuma doka da oda. Shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa yanzu duniya na yi wa tsarin shige da ficen Amurka dariya. Ya ce, ba a yi wa waɗanda suka shigo ƙasar bisa ƙa'ida adalci ba, suna kuma ci gaba da jiran takardunsu shekara da shekaru ba tare da adalci. Kungiyar kare haƙƙoƙin jama'a da ta Amurka da ake kira American Civil Liberties Union da Turanci ta mai da martani akan sakonnin na Trump tana mai cewa tsarin da Trump ke so ya bi ya saba wa tanadin da kundin tsarin mulkin Amurka yayi akan kare jama'a. Kasar Habasha ta ce wakilai daga makwabciyarta Eritrea za su isa birnin Addis Ababa cikin satin nan domin tattaunawa akan yadda za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasashen biyu da aka dade ana yi a nahiyar Afirka. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Habasha bata bada cikakken bayani akan ziyarar ba a sanarwar da ta fitar yau Litinin. Shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki yayi alƙawarin tura wakilansa a makon da ya gabata a lokacin bikin ranar tunawa da zaratan sojojin da suka riga mu gidan gaskiya na kasar a babban birnin Asmara. Alƙawarin da shugaba Afwerki yayi na zaman mai da martani akan alƙawarin da sabon prime minister kasar Habasha mai neman kawo canji Abi Muhammad yayi a farkon watan nan, inda yace zai mutunta yarjejeniyar da kasar ta sanya wa hannu a shekarar 2002 akan kawo ƙarshen yaƙi bakin iyaka da aka kwashi shekaru biyu ana yi. Habasha ta dade tana kin amincewa da ka'idojin yarjejeniyar da suka hada da janyewa daga garin Badme dake kan iyakar ƙasashen.
To a gaida Hafsat Muhammad Mana da karanto labaran duniya. Kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan tashin hankalin da ake fama da shi a jihar Plateau, bari mu bude wannan babin a jamhuriyar Niger, inda aka ci gaba da sauraron waɗanda aka kama a gidajen yari daban-daban na ƙasar sakamakon zanga-zangar yaƙi da dokar kasafin kuɗin ƙasar ta shekara ta 2018. A yau da Litinin ɗin nan ne kotu a birnin Yamai ta saurari Diaro Ibrahim da kuma Michael Zodi daga cikin aƙalla mutane 26 da aka tsare, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana.
Tun dai a ranar 15 ga watan Afrilu na wannan shekarar ne ake tsare da Michael Zodi da Ibrahim Jori, dukkaninsu membobi a haɗakar ƙungiyoyin fararen hular Nijar da ke yaƙi da ayar dokar nan ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018, waɗanda hukumomi suka zarga da halartar zanga-zangar da aka haramta. Mun kai Halidu, ɗaya daga cikin membobin ƙungiyoyin fararen hular da ke yaƙi da ayar dokar ta kasafin kuɗin ƙasa, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci kotun domin kawo goyon bayansu ga waɗanda aka saurara, ya bayyana cewa zargin da ake wa abokannan gwagwarmayarsu ba ya da tushe ballantana makama.
Babu laihin da an kake so yi an kama su. Ina dauki kama Ibrahim Jori. Ibrahim Jori ai bai ma sa hannu biskan takardan da an kai na declaration de manifestation. Yo, an kama shi. An kama mai kurtun da shi yayi tsinin declaration din nan. Amma har yanzu ba ake ga mutum guda da an kama biskan terrain kamar yadda an kake biskan a hilin da an kake a hilin kokowa. Babu wanda an kama ballantana ake wai mutanen nan dan sun je ne. In kun dauka ai Michael Zodi gidan ka kama shi da dare yana biskan hanyar gida. Shi Ibrahim Jori gidan shi an kama shi a cikin su. Babu wanda ka kama cewa wai an kama shi plus tumun ne ku plus da consideration. Kenan mun san da cewa zargin da ake na cewa participation a yin manifestation interdit, organization din manifestation interdit duk wannan shirme ne.
Gwamnatin Niger da ta zargi kungiyoyin fararen hular da ke yaƙi da dokar ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 da shirya wata manufa ta daban, kamar yadda ministan cikin gidan jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed ya bayyana.
Wannan dokar muna iya mu gane ɗan fara hula su ce sun yi Allah wadda da ita. Muna iya mu gane su ɗauki abubuwa da yawa cikin ta wanda za su iya su ce ba su dace ba. Suna iya su yi aikin su na ƙungiyoyin farar hula tunda mu ma muna son su, muna buƙatar su. Suna iya su yi declaration, suna iya su yi kiran zanga-zanga so ɗaya so biyu, amma ku ce ku ba za ku fasa ba sai ran da aka ɗage wannan dokar. Kenan ahita daga al'ada ta tsarin demokarasiya. Kullum in suka yi taro sai su ce game na gaba ku zo da yawa, muna da wata niyya. Akwai su guda inda cikin su wani ya ce a sati mai zawa in kuka zo za mu kori shugaban ƙasa. Har yanzu suna muhalkin wai suna iya su kori shugaban ƙasa.
A ɗaya ɓangare kuma a yau 25 ga wannan wata na Yuni ne Nuhu Mahmudu Arzika da Musa Cangari da Ali Idrisa da Lirwana Abdurrahman da dai sauran waɗanda ake tsare da su tun a ranar 25 ga watan Maris suka cike watanni uku a gidajen wakafi. To kuwa cikin wani hali ne suke Kakatu da mamba ne a kungiyar fararen hula ta Alternative Espoir Citoyen.
Hassan dai wanda yake gidan yari kuma kun san ko menene ake ba daban yake da ni da nake waje da kai da kake waje, tunda inci ne na dan Adam wanda ya kamata a ce kana tahiya, kana dawowa, kana zirga-zirga. Kai mun ji labarin cewa da bakin abokakinsu da cewa uku ga watan Juye dosiyokinsu instruction ya kare za ta yi shari'a.
Akalla dai mutane 26 ne ake tsare da su a gidajen wakafi daban-daban na jamhuriyar Nishara a sakamakon zanga-zangogin na yaƙi da dokar ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nishar.
Sawa gaida Yusuf Abdullahi. Sai kuma wannan matsala ta tashe-tashen hankali da ake fama da ita a jihar Plateau, da rahotanni ke nuni da cewa an tura jiragen sa ido da nufin taimakawa da karin wanzar da zaman lafiya a yankin da ake kai hare-hare da ke ƙarƙashin dokar ta, wato dokar hana zirga-zirga a halin yanzu. Ga Zainab Babaji da ci gaban rahoton.
Hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau ta janyo hankalin daukacin al'umma da su hada kai da sauran masu ruwa da tsaki don samar da zaman lafiya mai dorewa. Babban daraktan hukumar Joseph Langman yace kamata yayi jama'a su guji zub da jini.
Mun ga kaman an samu haske kadan akan ababen da ke kawo tazoma ko kuma tashin hankali a wannan jiha, har muka samu kusan zaman lafiya da kusan shekara 2 da rabi, rajin kadan kuma abubuwa suka juya. Amma wannan dai kuma zaman abin tunu ne gare mu gaba daya cewa muddin dai ababen da suke kawo matsaloli na tashin hankali ba a magance su ba, to lallai fa mu shirya. Ba za mu ci gaba da zub da jini hakan nan ba, a ci gaba irin wannan hanya na halaka. Gaskiya mutane ya kamata su yi tunani a ga yadda za a zauna a duba a yafe wa juna mu gyara domin mu yi zaman tare mu samu zaman lafiya na kwarai a cikin wannan jiha. Kan mu da matsayin mu na wannan ma'aikata na wanzar da zaman lafiya da kuma sulhu, ba za mu ja baya ba, za mu ci gaba da abin da muke yi. In kika tuna bai dade sosai ba da shi shugaban kasa ya zo ya tsarafa wata tsari ko kuma kaddamar da wata wato tsari da muka buga tare, mun kibuka muke kiran shi Plateau State Road Map to Peace a turanci, wato hanyar samun zaman lafiya na kwarai a wannan jiha. Wannan abin da ya faru ya zama na kaman tuni, dole ne mu juya mu dubi ne mai ita wannan tsari, ita wannan plan da muke da shi a kasa, mu fara aiki mu ga cewa implementing din shi don a samu zaman lafiya na kwarai a Plateau.
Umar Faruk Musa shine sakataren watsa labarai na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a jihar Plateau.
An dauki matakai kwarai da gaske don ganin cewa an zauna lafiya, an jawo al'umma kusa-kusa, an isar da abubuwa da dama bukatun jama'a na ta kokarin ganin biyan bukata. Amma duk da haka wannan abu yazo ya kasance. Akwai tsare-tsare, akwai matakai da wanda tsara idan an taba ka ko an bata maka ko an saba maka, akwai hanyoyin da zaka bi wajen isar da kokenka don a biya maka bukata. Sai kaga jama'a sun dauki matakan hukunci a hannunsu wanda yake ya saba. Babu wani addini yau da zai ce maka an baka dama a matsayinka na dan Adam abin halitta wai ka dau mataki a hannunka. Duk inda ka halice ka an saba maka shugaba, to muna kira ga jami'an tsaro su tashi tsaye musamman akan sintiri kuma a wuraren da aka fi sanin yadda waɗannan husuma tana faruwa.
Shiko Toyin Adeshino wanda ƙwararre ne a harkokin tsaro yace lokaci ya wuce da za a bar batun tsaro a hannun jami'an tsaro su kadai.
Bar ganin cewa za mu bar komai a hannun jami'an tsaro, duk mu hada kai, duk inda kaga wani abu da bai dace ba na faruwa a kai rahoto. Wannan al'amarin da muke ciki na kowa ne, kaman in za mu yi kwallon kafa muna da mutane 11 a fili, kowa na da aikin shi. Mu al'umma muna da namu, jami'an tsaro suna da nasu. In mun bari a hannunsu ba za mu ci gaba ba, za mu dinga samun irin wannan matsalolin.
Wani mai kare haƙƙin 'yan adam a Najeriya, Shamaki Gad, ya ba da shawarar a riƙa bincika yawaitar makamai a hannun jama'a.
Damuwoyin da muka samu a Najeriya cikin kwanakin nan na tsakanin makiyaya da manoma abu ne da yake damun kowa a Najeriya, kuma abu ne da ya kamata mu zauna dan mu gane kanmu kuma a samu kwanciyar hankali. So abin da ya kamata ya na farko shi da yi gaskiya. Gaskiyar shi ne in mutum ya yi laifi a ce ya yi laifin, ya kamata ya bayar da hakuri, ya bayar da hakuri kuma ya biya haƙƙin wani da ya bata ne ya biya. To abu na biyu kuma shi ne bai kamata a ce har wani yana yawo da bindiga ko yana yawo da abin da zai iya kashe wani a ce hukuma sun bar shi ko ba a ce komai ba. Na uku shi ne da makiyaya da manoma ya kamata a cikinsu in akwai masu bata gari a neme su a kawo karan su dan ayi gyara.
A halin da ake ciki dai hankula sun kwanta a sassa daban-daban na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Haka yake to batun da zamu so mu ji ra'ayinku akai kenan kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai ne ni. Mai neman wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni. Lallai shi mu guda daya ga kasar mu guda daya kai ne ni. Lallai mu zauna lafiya kar wa dauki mu samu a matsala.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla kai tsaye muna tare da wani da ke garin Kaduna. Kamar yadda muka faɗa, za mu so mu jira shawarwarinku ne kan yadda kuke gani za a shawo kan tashe-tashen hankula ba ma jihar Plateau kaɗai ba, har a sauran jihohin arewacin Najeriya da ake fama da tashin-tashin. A Kaduna wake bisa layi.
Girin alayin Abdu Bello Sokoto ne daga Kaduna.
To, Malam Bello Sokoto, barka da warhaka. Ina shawarar kaya kake gani za a warware wannan zare ne harkin?
Bello Sokoto ne.
To, bismillah.
To gaskiya yana son kawo ƙarshen wannan abu, sai dai duk jihohin da suke yi wannan rikici ana hita kan titi ana kashe mutane. To duk garin da aka kashe mutane na kan hanya matafa ya kamata a tada garin nan daga hanya, shi ke da shi ne za a samu zaman lafiya. Wannan faɗa inda ana samu zaman lafiya, duk garin da suke kashe mutane na kan hanya masu tafiya ba hawa ba san hawa sun sauka ba, to a tada garin ko ina ne a Najeriya shi ne samun sauƙi wannan al'amari.
To Malam Bello, waɗanda ba kan hanya suke ba fa, waɗanda ake kai a kai musu hari a cikin dare fa da ba matafiya ba,
to gwamnati hakkin zaman tsaro ne, tun da tsare al'umma wajibi ne ga zaman tsaro dare da rana, wannan hakkin su ne. Amma masu ito akan titi saboda ramu gayya to sun hukumi zama bala'i. Allah sauke mun, Allah kare mu.
Amin. To bari mu nufi kwanta gora wake bisa layi. Kwanta gora layin naka ya tsince.
Alheri mama Amal, barka da yau.
Barka ka dai, wane ne nawa?
Injiniya mai jerin makidi kan dogon jiha mai
ya. Wato injiniya, kai ya kake ganin lamarin, wace shawara kake da ita ta shawo kan lamarin?
Hukuma tana da lahi ga lalurar ka, saboda ya dace an kama mutum a mai hukunci yadda ya dace. Amma sai a kama mutane ba a hukunta su, shi ka sa wasu su ma sai su azu ga dama.
Wato mun gode injiniya. To bari mu nufi Nasarawa. Nasarawa ke bisa layi.
Daga nan lafiyan bari-bari ne har kuta jihar Nasarawa, Bashir Tela.
To Malam Bashir, ko a jihar Nasarawa kuma kun fuskanci
abin da ke faruwa a gaskiya musamman a Plateau, abin ta kai ne kuma abin bakin ciki ne. To a gaskiya yana da kyau jama'a mu yi haƙuri da junanmu, don ko idan muna haƙuri da junanmu haka ba zai dinga faruwa ba. Allah shi ne ya san dalilin da ya sa haɗa mu a waje ɗaya, ƙabilu daban-daban, addini daban-daban, shi ya san dalilin haka. To yana da kyau ƙwarai da gaske mu kasance masu haƙuri da junanmu, kuma gwamnati yana da kyau duk ɓangaren da aka same ta da laifi yana da kyau a hukunta ta, don kuwa rashin hukunci ne ke kawo waɗannan matsalolin da muke fama da shi. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya.
Amin. To da wannan kyakkyawar fata da kuma wannan addu'a, Malam Bashir, bari mu nufi Kaduna. Wace bisa laya Kaduna?
Antigras, barka da yamma.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, kai kuma ina shawarar ka, ya za a warware wannan zare?
Ni kaman dai da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa kalakanakum min zakari wa unsa da Allah ku shubban qabali li ta'arafu. To Allah da ya haɗa mu ne domin mu san junanmu, bai haɗa mu don mu kasu junanmu ba. Kuma ni abu da nake gani kamar dan arewacin Najeriya, wannan kashe-kashe da ake yi wallahi ƙauyanci ne, an riga an wuce wannan lokacin. Kamata ya mu haɗa kanmu mu kama ƴan uwanmu mu sauna da kiristan arewa da kiristan musulmin arewa cikin uwan juna ne, bai kamata ma a ce ana samun irin wannan kashe-kashe ba. Da haka ne na ganin wannan ba wayewa bane ko ba ci gaba bane mai da al'amari baya ne yanzu misali kaman jazila to an samu sufi a nan gurin ina ko yan kasuwa ke da harkar kasuwanci ya daya harkar ilimi ya daya harkar karatu duk abin da kika sani ya daya to ina kira ga yan uwa ya kamata a daya a zauna lafiya a kwanciyar hankali arewa wannan dai Allah ne ya hada mu kuma in da bai so ya gan mu tare ba ba zai hada musulmi da kirista gu daya ba karshen ne miki fatan alkhairi ya tashi lafiya Allah
to alheri ya gaida Musan Garo to bari mu har yanzu dai muna Kaduna wace bisalaya Kaduna
to aje alheri da fatan cewa ne cin alheri
alheri ya gaishe ka wane ne nawa Kaduna
kira na mun mai kiran ku daga garin Gasa a kan tarayyar Najeriya
to kai kuma ina shawaraka
eh to mu yawa abinda na fahimci kuma da shawaran da zamu ba su masu kafa shine na farko a dawo ma da sarakuna da darajar shedda shi da kuma sannan a baiwa jami'an tsaro kayan aiki isheshi idan haka haka idan aka samu ko wani gari ko wani kauye an yi rikici sai a je wannan shugaban jami'in tsaron da ke wakiltar wannan gari sai a tambaye shi dan yayi sakaci kenan idan aka bincike a ga yayi sakaci sai a cire mai uniform kuma a kai shi court martial ai court martial din shi kai in ba ana haka ba ina ga fa ba za mu warsa za mu jajirce a dinga aiki daidai da yanda aka dauki mutum aiki ba fatan za a gyara
yawa to mun gode to har bari mu nufa makwabciya jamhuriyar Niger wake bisalaya makwabciya jamhuriyar Niger ya za a iya shawo ku wa alaikum salam to Niger ya ku kuke samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya makiyaya da
makiyaya wallahi inda ana shari'a da wani abu za a yi sai in ka kashe mutum banza an ka kama ka tabbar an ka san dai kai ka kashe wannan mutum kai ma a kashe ka kai da wani kaskashen banza an shi eh kun mutanen masu tafiya na jin zalalin sauran Allah su bai dubar wannan tabi'a daukar ran mutum guda ɗaya ma wani bala'i ne balle da a ce ka dauki mutane wajen sauruwa mala haba idan ola yi kenan suna na da yabo ya kugu daga nan ya mai jamhuriyar Nijar
yawa to mun gode da wannan ra'ayi naka to wace bisa layi Gombe wace bisa layi a Gombe
Ibrahim
kogi jihar kogi eh kogi jihar kogi wace bisa layi
Ibrahim Abubakar na Zaria
to mallam Ibrahim ka ji abin da jamhuriyar Nijar ya faɗa
Eh
ya ce
wuri anan abin da yake faruwa a filatan mu ne ba ma jin dadin shi gaskiya kan matsayin mu muna kasa daya muna rayuwa daya ko ana iya zama
duka ba wanda ke jin dadi shawara muke nema daga gare ka kana gani ya ne ya zame mu samu jin dadi
da muke shawara da muke nema shawara da zamu iya bayarwa shine mu ya kamata mu ba kan mu shawara da shugabannin mu ya kamata su rika tsawa da mu matasa kuma su kansu jami'an tsaron da ake sawa suna sakaci matuka saboda suna bugewa ne da karban na goro a hannun direbobi nan an banku ku ba da kariya ga rayuwar mutane har sai abu ya tashi ya faru ka sai bayan ya faru an yi duk abin da za a yi su yi wanda wannan ba daidai ba ne mu a matsayin mu na matafiya direbobi kullum rayuwar mu a cikin hadari yake muna shiga filato muna shiga Benue yanzu haka yau daga Taraba na dawo
Mallam Ibrahim mun gode bari mu nufi jihar Gombe
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa ke bisa layi.
Kaje kina tare da magaji wanda daga Gombe State Afko Najeriya Supreme Court.
To malam magaji ina gudunmuwa ka ga shirin.
Eh gudunmuwa na dai abun da yake fara Najeriya ina jan musulmi da kirista da makiya da manoma duk dai sun kiya mutawarin ki dani. Mutane dai don Allah a dinga haƙuri kirista da musulmi da makiyaya da manoma duk abu ɗaya ne. Mu Najeriya don Allah sai mu koma addu'a daga masallaci malamai mu koma masallaci da addu'a dai Allah saboda wannan abubuwan da ake a Najeriya
to Allah ansa
a Najeriya nan
Allah ansa addu'o'in bayin sa malam magaji to bari mu dire a kwantagora kai ne na ƙarshe wace bisa layi
eh Muhammad ne a Tabo
malam Muhammad kai zaka cika makin shawara ta ƙarshe mai a shawara ka
shawara na shine da Allah a zauna da filanin nan da kuma mutanen nan na Filasu saboda matsalolin da ke faruwa ya kan faru ne daga matasan Fulani da matasan nan na Filasu a kira su a zauna da su da shugabannin nan saboda hali yanzu inda muka zo muna neman zaman lafiya ne da ci gaban ƙasa to su kuma wayannan mutanen ya kamata ne a zauna da su saboda Fulani nan sukan shigo duk wanda zai mamaye ka da dare to abu ne mai matsala ya kamata a tunkari manyan mutanen Fulani nan da Allah a kira su a zauna da su saboda a fuskanci inda aka dosa na ci gaban ƙasa da zaman lafiya.
To malam Muhammad mun gode da wannan shawara taka zamu dasa aya muhimman batutuwa da kuka ambata shine a hukunta waɗanda ake kamawa jami'an tsaro su tashi tsare a kuma zauna da matasa da dai sauran su. To da fatan hukumomi sun saurari waɗannan shawarwari naku.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar Russia da ta hanzarta sakin dukkan fitinolin siyasa da na addini. A wata rubutacciyar takarda da wakiliyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, inda ta ce Amurka ta damu akan mutane sama da 150 da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta bayyana su akan fitinolin siyasa da na addini wanda gwamnatin kasar Russia ke tsare da su. Ms. Nauert ta furta babbar damuwar Amurka game da wasu mutane hudu 'yan kasar Ukraine da suke zaune cikin azabtarwa da zalunci da matsananciyar yunwa duk a sakamakon zargin sun soki lamarin mamayar yankin Crimea da maganar ba wa Ukraine cikakkiyar yanci a matsayinta na ƙasa mai zaman kanta. Fursunoni hudu sun hada da mai shirya fina-finai Ole Samsov da aka daure tsawon shekaru 20 a wani gidan yari dake wani kauye mai tsananin sanyin kankara, sai kuma Stalin Lake wanda shi ma aka yanke mishi hukuncin shekaru 20 wanda yanzu haka yake fama da matsalar da ta shafi kwakwalwar shi sakamakon azabtarwa, da kuma Oleksandr Shumkov wanda yana ɗaya daga cikin wanda Russia ta kama, sai kuma Vladimir Baluk wanda aka kama shi da laifin ya daga tutar ƙasar Ukraine a yankin Crimea da Russia ta mamaye. Bugu da ƙari, wakiliyar Nauert ta ƙara da cewa Amurka ta damu da kama wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama mai suna Ayub Titiyev da Russia ta kama shi bayan ta zarge shi da laifin amfani da miyagun ƙwayoyi a Chechnya, inda yanzu haka an ƙara daga shari'arsa. Ms. Nauert ta kuma nuna rashin amincewarta akan fursunonin addini a Russia wanda suka hada da Denis Christensen, ɗaya daga cikin mabiya ɗariƙar Krista ta Jehova guda 20 da Russia ta kulle tun shekara ta 2017 a matsayin mayar da martani game da yadda suke zaman lafiya a tsakaninsu da 'yan ɗariƙar mabiya addinin kimiyya, sannan an tsare su ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba, tare ma da wasu musulmai da ma mabiya wani shehin malamin Turkiya mai suna Said Nursi. A ƙarshen Nauert ta ce muna kira da babban murya ga Russia da ta hanzarta sakin dukkan waɗannan da ta kulle a matsayin fursunonin siyasa da na addini, ta kuma janye tsatsauran ra'ayinta domin barin mutane su gudanar da addininsu a cikin lumana. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda Daula Salim ta fassara ta kuma gabatar kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, kafar yada labaran kasar Habasha da ake kira Fana Broadcasting Corporation da Turanci ta ce Amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI don su gudanar da bincike akan wani mummunan harin bom da aka kai a birnin Addis Ababa ranar Asabar dinnan da ta gabata. Kasar Italiya ta kafe akan matakin ta na kin ceto 'yanci rani da suka makale a gabar tekunta, tana mai fadin cewa kungiyoyin bada agajin kasashen Turai su daina aikin ceton bakin, su bar su dogarawan tekun Libya su kwashe su. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba ƙasashen su ba tare da sa hannun alƙalai ko zaman kotu ba. Kasar Habasha ta ce wakilai daga makwabciyarta Eritrea za su isa birnin Addis Ababa cikin satin nan domin tattaunawa akan yadda za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasashen biyu da aka dade ana yi a nahiyar Afirka.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki daya, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Judy Gresham da kuma injiniya mu Alheri Kemuku. Fata Alheri ku kwana lafiya, zance mu kuma mu kana sa'onin lafiya da Alheri.